السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة قوم شاشدة قوات رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1436 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu a cikin suratul an'am mun tsaya aya ta 151 insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 152 a cikin wannan sura kafin haka ga tambayoyi kamar haka wannan bayan yayi sallama kuma yayi addu'a sai ce yana tambaya akan wai kudi ne da suke abun nan hukuncin mutane da suke kasuwanci tare suna kamar misali hada jari kenan to sai ɗaya daga cikin su yana son ya sayi wani kaya misali ana sayarwa naira 1000 to in zai biya kudi a hannu zai biya 1000 amma in za a sayo masa bashi duk da a cikin kudin za a sayo amma sai a kara masa misali naira 100 to malam me hukuncin wannan naira 100 da aka saka masa akai idan misali mutane suna sharika company kowa zai kawo kudin jari sannan suka zauna suka yi sharadi cewa in mutun yana so company ta saya masa kaya to za ta sayo kaya amma ko misali a ce percentage kaza na kudin kayan zai zama riba kamar misali a ce 2% zai zama riba nan sai masa kaya ko 1% ko 10% ko duk yadda suka yi ittifaqi zai zama riba don haka in an sayo masa kaya za a sayo masa irin kayan da yake so amma kuma zai biya a lokaci kaza in yana biya kuma za a zara ha da wannan kudin kamar yadda mutane suke yin abu ne a cikin guraren ma'aikatu ko kuma irin cooperative ɗin da ake tari a ma'aikatu ko a guraren aiki duk wannan ya halatta don ko da memba ne na wannan wanda yana da share a ciki in za a sayo masa abu za a ci wannan riba din saboda cooperative ɗin ta ci gaba da rayuwa wannan ba laifi a cikin haka annasu ala shurutihim insha Allah wannan babu laifi wallahu ta'ala ala wannan mai tambayar kuma bayan yayi sallama yace yana so malam yayi wa ƴan uwa musulmai nasiha akan cewar ya ga mutane da yawa sun yi sake siyasa ta hada su gaba da ƴan uwansu wasu ko gaisawa ba sa yi wasu kuma ko jana'iza ba sa zuwa na ƴan uwansu don kawai sakamakon sabanin siyasa wannan lallai laifi ne mai girman gaske ya kamata mutum ya zamanto in addini ne ya sa ko wani abu muhimmi da yake muhimmi na shari'a amma don dai kawai siyasa ta sa an yi gaba kuma ta jam'iyya wannan yana waccar jam'iyyan wannan yana waccar jam'iyyan haka in an gama kawai shikenan sai a dawo a ci gaba da abunan kowa yana kare manufofin jam'iyyar sa amma kuma ba tare da gaba da ɗayan ba matukar manufofin jam'iyyar ta sa ba su saba da shari'ar musulunci ba yana kare su sai ya ta yi wanta ma ya ta yi wanda suka kara a zaɓe wani ya kada wani shikenan bai sa su yi gaba ba ko kuma wancan yana wancan bai kamata a ce ana gaba har a saba dokokin Allah kuma dalilin irin waɗannan abubuwa ba muna fatan Allah ya kiyaye wannan kuma bayan ya yi sallama shi ma dai ya ce a yi kira ga ƙungiyar MSS yawa wannan takardar aka ce koke ne wai daga wata ɗaliba wato mace ce ta rubuta takardar ɗaliba a wannan makaranta ɗin ta ambaci a yadda takardar take nunawa wato tana cewa ne a jawo hankalin wato kungiyar MSS ta reshen jami'ar Gombe ita wannan guri da muke ciki GSU kan wani abunan mutum wanda takarda ta ambace shi da cewa shaki wanda yake izgili da musulunci, ta ce suna zaune su mata, sai ya zo a wata irin fita yana izgili yana ce musu me yasa ba sa yadda maza su rungume su. To yana irin wannan magana, to ta ambata ta kuma ambaci sunan da ake lakaba wanda ta ambata a cikin takaddar. To lura da cewa ta ambata kuma sannan nan ba za mu ambaci sunan wani mutum take ba tare da mun san hakikanin abin da yayi ko ya cancanta a ambace shi a gaban jama'a ko bai cancanta ba. So in har hakan ne, takaddar za ta zamanto a sirrance, za a samu waɗanda suke da haƙƙi da wannan, ana da hukumomi na jami'a, ana da ɗalibai su ya su da abun da in ya fi ƙarfin ɗalibai su suka sani za su iya kai shi ga akwai din student affairs, wanda duk abun da ya shafi irin waɗannan abubuwa gunsa ake kaiwa kuma shine da haƙƙin kula da wannan abun. Don haka ba sai an ambaci sunan wani anan don takarda ta rubuto sunansa ba, kuma ba san daga ina takardar take ba, ko da ma an san daga ina takardar take, ambaton sunan wani da ya wadatar cewa eh lalle shi mutum ne wanda ba na kirki ba, ko da an ambaci cewa shi ba na kirki bane a takarda, mu ba za mu yadda da haka ba. Sai dai kawai dokoki na makaranta suna nan, kuma kowane ɗalibi ya san da su, sannan kuma masu kula da an bi dokar ko ba a bi ba su ma suna nan. Don haka insha Allah ta'ala ina ga in har abun da aka ambata a takardar da gaske ne, wanda suke da haƙƙi akan abun insha Allah za su bibiya, sannan kuma abun da ya dace su yi nasiha a kai ko kuma su jawo hankali a kai za su yi. In abun ya fi ƙarfin su za a kai ga Dean Student Affairs, shi kuma ya san irin dokokin da suke bi wajen ladabtar da wanda suka dace ko kuma jawo hankalin su daida abun da ba daidai ba. Wannan shine a takaice. Don haka wannan takardar da aka mata take da cewa koke daga wata ɗaliba din, wannan shine abun da za mu faɗa a kai wallahu ta'ala ala. Daga baya insha Allah wanda suka cancanta za su bi su gani in akwai mutumin da ya fi ƙarfin a yi masa nasiha ba da izinin Allah, in harkar ta nasiha ce, in kuma wani abu ne daban duka za a abun nan. So muna fatan Allah sa mu dace. Sannan wannan tambaya ta gaba ce, bayan shi ma ya yi sallama ya ce da fatan alkhairi da addu'a da ya yi, ya ce damuwarsu ita ce, wannan ma takardar mace ce ta rubuto, ta ce malam ga nan damuwarmu da take damu da take damunmu a wannan ƙarni, wato yawancin maza ba su neman aure don Allah da kuma ƙauna, sai don son abin duniya, sai don son abin da za a kawo musu na laife a gidansu. In fa 'yar talaka ne fa, to ana gudunta don ba za a kawo masa abin duniya a gidansa ba. Hatta mazajen ma ba su auren talaka 'yar uwansu, wai sai mai akwai. Malam shi yasa muka daɗe a gida ba mu samu aure ba. Tace don Allah malam ayi wa matasa maza har da mata akan son abin duniya. Allah ya sa mu dace, amin. To ina gare insha Allah ta'ala abuna dadewa a gida ba ayi aure ba, wannan wani jarrabawa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Kowane mutum ana iya jarraba shi ta inda baya tsammani. Ya'yan talakawa tukub dewa suna nan sun yi aure tun ba su gama girma ba, kamar yadda ƴaƴan masu kuɗi sosai da kuma dukkan wadata suna nan sun dade kuma ba su samu mata ba, ai ba su samu miji ba. Don haka wannan bai da alaka da talauci ko ba talauci ba. Sannan kuma kowace mace da irin jarabawa da za ta iya samu, haka ba kowane namiji. Wani yana nan namiji ne yana da wadata amma bai yi aure ba, kuma ya jima shekarunsa yawanci duk sauransa har sun ai, wannan jarabawa ce. Saboda haka kar mutum ya alakanta wani abu sai kiga kina ta tsarguwa akan abun da ba haka bane. Zaki ji kina ta damuwa, kina ta tsarguwa, ki auna a anguwarku kawai, zaki ga ƴaƴan talakawan da basu kai gidanku ba insha Allah ta'ala amma sun yi aure. Don haka wannan yake nuna Allah ya ba su aure ne a lokacin da yake son su yi aure. ke kuma baki dade a gida don talauci ba, a'a, Allah ne subhanahu wataala ya jarraba ki da ke da irinki don ya gani cewa za ku gode wa ni'imar Allah, ku tsaya ku dogara ga Allah, ku yi addu'a, ku ambace shi dare da rana don abin da kuke bukata. Don haka wannan jarrabawa sai ki mai da hankali akan cewa in Allah ya yarda, Allah subhanahu wataala zai iya azurta ki ta inda baki tsammani. Muna kuma fatan duk da kike bukatan aure cikin mata, Allah subhanahu wataala ya azurta su da mazaje na kwarai. Haka nan maza da kike bukatan aure, Allah ya azurta su da mataye na kwarai. Allah subhanahu wataala ya sa mu yi duk abin da zamu yi domin Allah. Amma hakan ba ina nuna cewa ba a nema don dukiya bane, a kowa da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, tun kaul mar'atu li arba, ya ambaci abubuwa guda hudu ciki akwai dukiya din. Wani zai iya zuwa ya nemi wata don dukiya, amma sai dai namiji ya sani cewa ko yar wa ka aura akwai fa wasu dawainiya akan ka wanda lalle kuma za ka yi su wa'innan dawainiya. To haka da abubuwa suke. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu dace. Wannan na gaba kuma bayan sallama da addu'o'i, sai kuma yace malami dan Gombe ne amma ina sha'awan yin makaranta a Kano biyu ke kuma yasa a brake. To malam shin ya halarta na nemi indijin na can Kano na yi amfani da shi, saboda a can ana free education. Idan kai indijin na Kano ne, saboda ina da dangi da yawa a can waɗanda za su iya sama min indijin din. Shi musulunci yana magana ne akan abu halal ne ko ba halal ba. Daga yanzu indijin kuma wani tsari ne naku na wannan zamani da ku abuna. In kayo indijin din ya kai kai sai ka zo ka tambaya, sai mu ji hanyar halal ce, ba indijin ne tukunne yanzu ake magana akan sa ba. Ya kai kai indijin din, in akwai kalmomin ƙarya a cikin yadda kai kai indijin din sai mu ji. In akwai ya da ya ce wannan sai su abunna. Me aka tambaye ka da ka zo indijin din, sannan kuma me ka ba da anka, to nan sai mu yi hukunci. Wallahi ta'ala ala. Wannan kuma yace assalamu alaikum malam. Allah ya kara imani da rigar. Wannan ma shi ma yayi addu'a. Ya tambaye sai tace kai magana akan dabbobin da aka haramta. Ina neman ƙarin bayani akan cin doki. Dama shi duk lokacin da mutum yazo yake karatu ko yake tafsiri ko yake magana a gaban jama'a, iya abun da ya faɗa dace ne daga Allah, sai kai aiki da wannan abun da kaji ya faɗa. Abun da kaji bai faɗa ba, to wannan karka damu da cewa sai ya faɗa. In baka ji a gurin sa ba, insha Allah ta'ala a gurin wani malami zaka ji. Saboda da baka ji mun ambaci hukuncin cin naman doki ba, insha Allah ta'ala wasu malamai sun faɗa kafin mu faɗa, sannan kuma zaka ji ma wasu za su faɗa nan gaba insha Allah. Iya abin da muke faɗa a nan kawai abin da Allah ya kaddara za mu faɗa ne. To iya shi kaji, saboda haka sai kai aiki da shi kafin ka ji na doki kuma a gurin wani malami. Allah ya tsana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan shi ma bayan yayi sallama yace malami ne, wallahi wani lokaci ina lafiya wani lokaci ina tafiya akan mashin, ba ina lafiya ba, ina tafiya akan mashin sai wani yaro akan keke ya shigo gabana har na ɗebe shi, muka ji ciwo dukanmu har da ma wanda yake bayan mashin din. A lokacin bagen raina ya ɓaci, yaron ya ban haushi, sai na kore shi na kina biya kuɗin da aka yi mishi treatment. To amma daga baya abun ya dame ni sosai, ganin cewa yaron kar ya koma gida, iyayensa su yi ta tsine ni. To yanzu haka hankalina ya tashi sosai, malam don Allah ne mafita, don ina matuƙar damuwa wallahi. Kaga dama kake ka tsoje shi daga ji, ba a hankali kake tafiya ba, tunda ka tsoje shi ba a hankali kake tafiya ba. To kaga wannan bai dace ba, kuma ya kamata ka ji tausayi rai, ko ka za ka kade ya kamata ka tausaya mata, balle dan adam da ya kamata ka ji tausayin sa a lokacin ba ka ji haushi ba. amma duka wannan sun wuce, wata kila yanzu ko baka san gidan su yaron ba ko ka sani, wallahi ala yawa, tunda yadda kai ta damu wannan, kaje kaga baban yaron kana ta damu akan abin da ya faru, wannan zai fi sauki. Amma mu yanzu ya zamu ce kai ka shiga damuwa kuma ka daide shi, sannan kuma ka zo ka shiga damuwa, kaga wannan bai ba, to tunda bai san baban yaron ba, to sai abin nan ka dai abin da ba daidai ba gaskiya, baka ji tausayin bawan Allah ba, yau ka daide bawan Allah amma baka ji tausayin sa ba gaskiya. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa a daina gudu da karfe sama da yadda ya dace, a ringa tafiya a hankali cikin nutsuwa, kuma duk wanda tsautsayi ya zo ya tausaya wa lamari ne, wallahi ta'ala a'lam. Insha Allah ta'ala, in Allah ya sa muna raye, za mu ji tambayoyi na gaba gobe insha Allah. Ahlan wa sahlan. Tayyiba. Insha Allah ta'ala, kamar yadda muka bayyana, za mu ci gaba da karatu ne cikin suratul an'am aya ta 152. Muna fatan Allah ya sa mu dace.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم
سبحانه وتعالى سي ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. أتكلم وسيوين ده الله سبحانه وتعالى ود أبلا بن مسعود رضي الله تعالى عنه يتبت لتوا وصية رسول الله كنا التي خاتمه عليها جي منفالة ده آية ده تقباتا سنة النبي سي الله سي ولا تقربوا مال اليتيم kar ku yadda ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai da abun da yake manufa mai kyau shine za ku juya dukiyar su ne don ta karu a amfane su ta hanyar kasuwanci kafin su gama girma a ba su dukiyar su. Allah subhanahu wataala ya ce walau sha'a Allahu la'anatakum da Allah ya ga dama sai ya hana ku amfani da dukiyar ta ya sa ku cikin kunci sai kun rike kun kula amma kuma ba za ku taba ba, amma sai Allah subhanahu wataala ya barta a fili ya ba ku dama ku yi amfani da ita, kuna ma iya daukan ladan dawainiyar da kuka yi daidai yadda ba zai cutar ba. Da Allah ya kar a kusaci dukiyar marayu ya nuna a suratul nisa kar a ci dukiyar marayu. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi buhurin nar wa sayaslawna sa'ira. Kaga Allah subhanahu wataala ya haramta cin dukiyar marayu, cewa lalle masu dukiyar marayu don daidaiwa kawai su ga sun ballagar da ita, wani idan ya zo yana gadin marayu wajen suna karkashin sa sai canja abincin gidansa da dukiyar marayu, wani ya janne wani abu wanda ba san da shi ba, wani aminin baban su ne, wani dangin baban su ne da makarantan haka, amma lokacin da ya samu dama baban su ya rasu sai ya amfani da damar da yake da ita ko da wani kudin baban su a gunsa ko kuma akwai wani harka ta kasuwanci da suke da baban su duk sai ya zama da shi nasa tare da cewa ga marayu. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alayhi falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wadanda suke cinye dukiyar marayu su ji tsoron da a ce su ma za su bar wasu zuriya masu rauni a baya irin wanda wannan ya rasu ya bari, za su ji tsoron kar a taba musu dukiya, za su ji tsoron kar wani ya walakanta musu dukiya abin zuriyar, to su ma me yasa za su walakanta na wani? Khafu alayhi falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, su ji tsoron Allah idan su magana su faɗi magana mai kyau, su dinga cewa su Allah ya jikan baban ku kaza kaza, wannan dukiyar ku ce za mu gyara muku, kaga wannan dukiyar alhamdulillah kaga tana samun riba a samu aje maka ita, in ka girma in Allah ya yadda sai kai kaza kai kaza, in ka samu hali ma ka gina kaza, in ka samu hali ma ka gina abu kaza kai wakafi wa babanka, in ka samu kaza saboda haka muna nan muna kula da kai. Babanka ya rasu amma in Allah ya yadda kaman bai rasu ba za mu kula da kai. Wani ya kulu kaulan sadida, sannan dukiya ka zama ta babanku ne, shi ma mun dawo da ita. Rabin jari na ma na babanku ne, hada kudi muka yi ni da shi wannan shi ma naku ne, saboda haka yanzu gadon ku ne, wannan mun dawo da shi. Wani ya kulu kaulan sadida. Amma innal ladina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara, ba abin da suke ci sai wuta. Wa sayaslawna sa'ira, kuma tabbas ba wasa kaman na fadar mutum bane, a'a wa sayaslawna sa'ira tabbas ne za su shiga wuta mai tsananin kuna, ita ce wutar sa'ir. Allah ya kiyaye mu. Sai fa Allah ce wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan, kar ku yadda ku kusanci dukiyar marayu ta hanyar cinyewa sai dai in kuna da nufin alkhairi ne. Shaka lokacin dukiyar marayu Allah ya ce wala tu'tu sufaha'a amwalakum, bai ce amwalahum ba, wala tu'tu sufaha'a amwalakum, rabin da suke sufaha girman su bai kai su iya sarrafa dukiya ba, sai Allah ya ce dukiyar ku, saboda mai ku kiyaye ta kamar yadda kuke kiyaye naku. Amma lokacin da za ku ba su ba sai ta yi amwalahum, ku ciyar da su a cikin dukiyarsu, sannan ku ba su dukiyarsu. Amma anan amwalakum dukiyarku, lokacin suna ƙananan shekaru ko kuma suna ba za su iya kyakkyawan tasarrufi a cikin dukiya ba, sai Allah ya ce wannan dukiyarku ne, ku kula da ita kamar yadda kuke kula da naku, saboda ta ku ce in kuka bari za ta lalace. Bai kamata ku bari ta lalace su girma ba su da dukiya ba, alhali baban su ya bar su da ita. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a yi tasarrufin da ba daidai ba a cikin dukiyarsu, sai dai yin tasarrufi mai kyau ne. A suratul Isra'i ya maimaita abun da ya faɗa ana, ya ce
wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu wa awfu bil 'ahdi innal 'ahda kana mas'ula.
A suratul Isra'i sai maimaita wannan. Amma idan ka duba Imam al-Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala da Imam al-Qurtubi rahimahumullahu ta'ala sun ambaci hanyoyin hatta yabluga ashudda, har sai ya kai matsayin wato lokacin da zai iya tasarrufi da dukiya, sai suka ce za a jarraba shi ta hanyar na farko idan ya kai shekarun shiriya, sannan za a jarraba shi ta hanyar tasarrufi da dukiya, a bashi wani bangaren kuɗi ya je ya sayo kaya, ana kula da shi a ga cewa zai sayar da kayan, a umarce shi ya sayar. In ya sayar za a ci riba, in aka ci riba a lura da shi a bar kuɗin a hannunsa a ga me yake saya. In ga ya ji ya ce wani bakin takalmi sun kuyayye, akwai magana har yanzu akwai abuna a jikinsa. In ka ga ya dan taba kana bashi sai dai tsere wani abu daban, ko dai samu wani kasiya da rabin kudin kuma aka zo bai sayo jarin da ya kamata ba, shi kawai burin sai ga cewa yana wulwulgawa da mashin a wannan da sauran magana. Wani ko shirman ne kawai ya sai baya dawa gida da wuri, daga aka bashi kudi sai ga ya daina dawowa gida da wuri, sai dai cika cikin sa da nama zalla da wani shayi haka nan, sai ya wuce ta tan su abun nan ya kira wani kirawanta a wannan yana nan a safihinsa. Shine wala tutu sufaha a amwalakum hatta yabluga ashudda, har yanzu shi ya kai koda ya kai shekarun shiriya, in dai ka jarraba cikin tasarrufi da dukiya, inji Imam al-Qurtubi haka Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala tun kafin shi ya fada, in ka jarraba shi cikin tasarrufi da dukiya kaga wauta, no kar ka bashi dukiyarsa. Sai ta tukunna, lallai na ga abun nan, to sai ka ci gaba da rike shi, kuna ci gaba da yana yaron shago, yana kula da yadda ake saya ake sayarwa da kadan da kadan da kadan, har in an ja wani lokaci a saki sarrafa shi, a saki jarraba shi. Akwai waɗanda su sufaha ne har sun girma ma sufaha suke zama, bai iya tasarrufi a dukiya ba. Za ka ga wani shekaransa ya kai 55 ko 60 a duniya, amma inda babin dukiya ne bai san komai ba, ma'ana bai iya tattalin riƙe arziki ba, za ga sai banza da wofi haka yake. To amma akwai matakin da zai je dole za ka bashi dukiyarsa, in ka riga ka bashi, don in ba haka za ku iya zai iya cewa zai kai ka ƙara, ko shari'a, an sai ka bashi dukiyarsa. in ka bashi wannan bayar da kaiya da shi ka gama, amma a lokacin da yake yaro ya zo tashi ya kai shekarun a hannunka ya balaga, to nan ba za ka bashi da wuri ba sai ka jarraba shi. Wayin can su fa in kuka ba su dukiya kuka ga za su yi tasarrufi in dai bai shafi rusa al'umma ba. Kamar misali mutum ya zo zai gina gidan batsa a anguwa, zai gina gidan batsa a anguwa a rinka tara matasa da maza da mata, ko kuma ana tara matasa maza ana kallon wasu fina-finai wanda za su bata musu tarbiya ko su gurbatar musu da tarbiya, maimakon bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam su koma abin da zai zamanto shashanci da hayaniya da koyon harbe-harbe da koyon sace-sace da yadda za a tsallake katanga da yadda za a tare mota a jeji da yadda irin wannan fina-finan. In yazo zai gina gidan da za a koya muku irin wa'innan ko za a koya yaran al'umma irin wannan sai a hana shi, shi ma safihi ne. Malamai Imamul Qurtubi ya sa shi a cikin sufaha ko da ba marawa bane, ya mallaki hankali yana da kaza kuma ma wata kila kaza ko a guri kaza ko yana da gidaje kaza ko yana da abuna, in yazo zai gina wannan to dukiyar ta zama taku. Wala tu'tu sufaha amwalakum, malamai suka ce duk mutanen anguwan dukiyar da za a gina wannan gidan ta zama taku, ba ta zama tasu za su ɗauka su kashe ba, a'a ta zama tasu wajen hana a yi amfani da ita wajen gina wannan gida. Hukuma a nan ita ma za ta shigo ciki, za ka ba zai gina ba, amma wanda zai gina masallaci zai gina makaranta wannan fadiha wa ni'imar ya zo a yi wannan, saboda zai taimaki al'umma wajen gina tarbiyyarsu da gina addininsu. Amma wanda zai gina gidan batsa wannan rusa tarbiyyar al'umma ce, dukiyarsa ba tasa ba ce shi kadai a wannan yanayin, dukiyarsa ta jama'a ce, ba ka za su ce a'a ba za ka yi wannan ba. Daka ba a barin irin wannan su yi amfani da damar su, yasa hatta bin ba a shuddahu shine a jarraba shi a gani ya iya tasarrufi cikin dukiya, inda ya iya ba ba za a bashi dukiyarsa ba. In ya iya aka ga ya yi tattali ya je ya siyo kaya ya sayar an dan gane wani abu kuma an ma samu riba an abun nan a sake tura shi ya je ya siyo aka ga akwai abun nan, to shikenan sai a taro sheda, a taro shedu a ce to yau ni Allah ya kawo ni matsayin da wani mahaifinsu ya rasu tun lokaci kaza, amma ya bar dukiya kaza, amma sun girma kaza, mun yi amfani da dukiyar wajen kaza, har yau ga dukiyarsu nan zan miƙa musu. Shikenan sai a tara mutane a rubuta dukiyarsu adadi kaza naira kaza, wani ya miƙa wa marayu, su wani wanda suka girma a hannunsa ko kuma da dukiyarsu da take hannunsa ya miƙa musu a yau, su wani da wani su ne shaida. Allah subhanahu wa ta'ala ce idza dafa'tum ilayhim amwalahum fa ashhidu alayhim, ku shaidar da shaidu a rubuta ga shaidu nan an miƙa dukiya. Shikenan magana ta kare, shine hatta yabluga ashudda, shikenan sai a miƙa ta. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa awful kayla wal mizana bil qist, ku cika wato skeli ko kuma ma'auni bil qist da adalci. Wannan cika skeli da ma'auni ya shafi kowa da kowa, hatta ma'aikata. Bai kamata ka je kana cinye mintuna na lacca na ɗalibai kuma kana karɓan salari cikakke ba. In ka san kana yin latti ko ba jami'a ne ta saka wani aiki ba, kana yin latti za ka zo ƙarfe 10 ya kamata ka shiga lacca, amma yawanci ka gangaye ƙarfe 10 da kwata ko 10 da rabi, to sai in za ka fita 12 ne to sai ka kai 12 da kwata ko 12 da rabi. In ko ba haka ba, ka ware wata rana wadda ba ta cikin koyarwanka ka ƙara musu wannan mintunan da kake asaransu, to ka rinka shigar da su wancan ranar kyauta kai ita. Awa biyu za ka yi a sati na wannan ka'idar jami'a kenan, to sai ka ƙara zama awa hudu a sati, ya zamanto abinda ka samu na gidi a nan Allah ya sani ana cika maka shi a can. In ba haka ba kana cin salarinka asara kake yi. Innal ladhina yaqu abuna wa awfil kayla wal mizana bil qist, in kai malami ne ko a primary ko a secondary ko a makaranta haka, ana bukatar ka je karfe 8 ka tabbata ka je karfe 8. In yara suna aji ya kamata ka shiga ka koyar da su, kar ka zauna a gindin bishiya ko a benci kuna labari sai ka samu malamai suna labari yara suna wasa a aji a wasu gurare, bai kamata ba. Wa awfil kayla wal mizana bil qist, wannan ba tana nufin mai auna masara ko mai auna shinkafa bane, dukan mu ne masu auni da masu gidajen mai da masu auna abunan steli a auna wani abu a ce kilo kaza kuɗinsa kaza, da masu auna buhuna masu naɗe buhu a yi inci ta ciki, duk mun shiga ciki a takura buhun a ɗinka shi ta ciki, wato a nannaɗe shi sai a yi inci sai zama wani ɗan gajeren buhu hakan nan kuɗinsa bai cika ba, wato saboda auna kwanukan bai yi ba, amma kuma ana sayar da shi a kuɗin cikakken buhu, wannan haramun ne. Sannan cinye lokaci a wajen aiki, masu tafiya aikin ofis an ce a fito karfe 8 kana neman aiki, kana ce ka rubuta me takardar neman aiki, lalle zakai lokacin da aka rubuto ka yadda zaka cika ta a jikin appointment letter ka, zaka gani zakai aiki bisa dokoki da kaidoji kaza kaza kaza, ka rubuta acceptance letter kai da kanka kake rubuta takardar ka karbi wannan dokokin, zakai aiki bisa su ko ba saba da kidar Allah ba. Zaka zo karfe 8 ba zaka tafi ba sai karfe 4 ne ko karfe 5, sai karfe 4 ma'aikata su ko karfe 5 ne, karfe 4 tun karfe 8 kana nan kana aiki sai karfe 4, tun karfe 8 sai karfe 4 ka yadda da wannan da aka ka rubuta, inda ba a ma'aikatar ne aka aike ka ba, wani abu ne kawai uzurinka ya haramta gare ka ka fita lokacin da ya kamata ka zauna a nan, in ba haka da sanadin da kake ci wallahi akwai matsala, sai dai an baka izini a ma'aikatar, sai sa muke cikin matsala dukan mu gaba daya. Yawa mun tawo mudu ta san mun ci ta san, amma salarin ka ana ganin ba 2500 zaka tafi basari. Yawa ban ga 2500 ba ya aka yi, wani ma zaka samu wani kudi ne wanda ka ci aka tira ka manta ka ci, amma da ke tira ne ka gane. To saboda haka wannan wa aufil kaina wal mizana bil qista, ku cika cikeni ku cika ma'auni bil qisti da adalci. Karfe 8 haka aka dauke ka aiki, haka ka rubuta ka karba, 8 zaka je ka zauna a office ba zaka tashi ba sai karfe 4, wa aufil kaina wal mizana bil qisti. In ba zaka iya ba ka sai a nemi wani na aje wannan aikin, sai a nemi wani wanda zai iya, amma ka ki ka bar a bar a dau wani kuma ka ki ka je ka zauna a gurin aiki, wani ma zaka ga yayi tafiya watanni baya nan a gurin aiki kuma shi ma'aikaci ne, wani ba ka taba sanin ma shi ma'aikaci bane amma shi ma'aikaci ne kuma yana karban salari, ana tura masa salarin sa ko ba da izini ba yake tafiya inda ya tafi, duk tafiyar da zaka yi sai ka nemi izini a gurin shugabanninka a gurin aiki, in ka tafi da izini wannan dama ka'idan aiki an yadda, akwai wasu abubuwa da suke iya bijiro wa mutum ya tafi bisa izini, sai zo nemi izinin waɗanda suke nan a gurin, in sun ba shi dama sai ya tafi, wannan shine ka'ida. Amma haka kawai mutum ya zo yana jiran wai wa aufil kaina wal mizana bil qist, in ya je gidan mai yana kallon ko mashin din yana tafiya daidai ko ba daidai ba, ya dauka ayan tasu ne, in ya je gurin masu auna shinkafa ya dauka ayan tasu ne, in ya je gurin aikin sa shi ba shi bane, ina awoyin aiki kaina kana ciki, in ka tauye wani abu ka ci haramun cikin kudin da kake ci, sai in ka dawo da shi, saboda ka muji tsoron Allah cikin wannan wa aufil kaina wal mizana bil qist, dukkan ya shafe mu. Allah ta la nukallifu nafsan illa wus'aha, ka ga ma maganar ta fika, in ka san ba za ka iya ba, ni ba zan iya zuwa karfe 8 har karfe 4 ina zaune ba, to sai ka aje wannan aikin, ga masu neman aiki da yawa. La nukallifu nafsan illa wus'aha, abinda ka san za ka iya shi za ka yi, in ka san ba za ka iya ba kar aje gaban Allah kana wayawa ka ga wani wanda kake tsammani shine zai je wuta kafin nan ka riga shekara gaba, wannan ka ga an yi asara, ka duk kunkuna abubuwa da yawa, duk kudin mu mun cika shi, mun cika cikin mu da kudin haramun bai dace ba. Mafi yawan ni dai abin da nayi kiyasi a bangaren masu lecturing shine hanyar mafi sauki da zaka samu ka rinka tsira shine ka ware wasu awoyi ka kara wa dalibanka. Yawa in an ce awa uku zaka yi wato 3 credit unit ne costing, awa uku zaka yi a sati, to ka kara ya zama ko awa hudu ko awa biyar, ka samu awa biyu saboda gibi da zaka rinka samu, wani sai kai haka kai sai baki zaka je lecture, wani ba koyo tare ka, kaga ba koyo ba jami'a bace ta turo shi, yawa tsayawa yi muku al'adar mu tare, in ba koyo ba ka tare shi ba sai sai ka walakanta shi, shi yasa ni ba na so in je gun mutum ban sanar da shi ba gaskiya, na fi so ko mutu zai zo in ba shi time ba wai tsabar ni na isa bane, a'a kawai don ka'ida ce, saboda akwai wani abu a gabana, in ka zo karfe 10 ni zan je lecture, wannan zuwa karfe 10 in je lecture wajibi ne, zuwan ka kuma ba wajibi bane in tare ka, amma zuwa lecture wajibi ne, to amma ba yadda aka yi al'adun mu sun shiga sun zama abubuwa, fararen mutane ba sa irin wannan abubuwa, kai ba ma fararen mutane duk wanda suke amfani da time ba sa yi, ba muka je Abuja ka gani ko direba ne taxi, in ka ce masa zan sauko a jirgi karfe kaza zan sauko ka fito, insha Allah za ku ga zo wannan guri, ka je Abuja ka gani, saboda mu komai da time su aiki, kana tabawa iya da dauko yara zai je dauko su karfe kaza, in ka faɗa masa wannan lokacin ya taba wannan time din nasa, to shi yasa komai ya kamata a ce time management ne yana da muhimmanci mu lura da shi, kuma zaka a lura da duke da muke ci halal muke ci ta hanyar kula da lokuta, in ka kara wa daliban ka wasu awa guda ko awa biyu, to zaka samu cikin wannan awa biyun kana roƙon Allah ya daidai wurin can mintunan da ka daidai shikenan sai a shigar shikenan an cike, amma kullun daliban suna ganin muna lafi amma tunda mun samu su kari to fa lillahi alhamdu ko sun gane ko ba su gane ba dai Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙon ya gafarta mana ya cike mana gibi da wanta yawanci shine hanyar cike gibe amma yawanci sauran ma'aikata su ko ba su da wani sauran auri da zasu yi karfe 5 da ma ba wanda zai zo office karfe 6 da karfe dare ba wanda zai zo sannan baka da lokacin da ba na office ba sai ranar asabar da ladi mutane ko da ba sai da ladi ba sa zuwa to shi yasa yawanci masu aiki office su rai su dage su ga cewa suna zuwa 8 din in ba da wani uzuri ba in da uzuri kuma ka sanar da waɗanda suke shugabanninka za ka ga mutum yana bi yana lobbying yana duk abin da zai yi na lallabawa a ɗauke shi a aiki amma in an ɗauke shi sai zamanto shi ne ɗan karya ƙa'ida ɗan tauye mudu yayi ta tauye mudu yana ta abu nan ko kuma kun ɗauke shi kaga a gaya masa wannan a ce masa wannan amma yana tauye mudu mu ji tsoron Allah cikin wannan abubuwa shi yasa Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha ba a lazanta wa rai ta yi abin da ba za ta iya ba duk abin da kaga za ka iya kace za ka yi dan adam yana iya yin sa duk shari'a yadda ta tsara abin da kaga shari'ar musulunci ta ce mu yi to dama za mu iya yi Allah subhanahu wataala ya ce wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba in za ku yi magana fa'dilu ku yi adalci walau kana za qurba ko akan dangin ku ne kuke so ku kare amma ku faɗi adalci wani ya taba wani eh gaskiyar magana ina nan akai wani kanina ne uwa daya uba daya ko wani wana ne uwa daya uba daya ko wani baffana ne kanin babana ne ko wan babana ne amma gaskiyar magana ba shi da gaskiya saboda shi ya taba wani shi ya taba dukiyar wani ko shi ya taba haƙin wani ko shi yiwo wani kaza ko kuma ya ce wani kaza wa idza qultum fa'dilu in za ku magana ku yi adalci walau kana za qurba ko da kuwa abin zai koma kan danyin ku ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم كدولة جرمان الله إن ذاك مدى أما بوايك سي كاي إني آدلتي نفعي جسيا ذات إلي شكما الحالي سلكني إن يكن غنيا أو فقيرا كوكما إني مجانا نفعي جسيا شكما مودا شيني كاقا بعد ما شيباني بهم مسارا شيباني بهم شيني فالله أولى بهم yawa in ma da tsine a bi tsoron wakar ya yi fushi ya kasa baka kaza in kuma talaka ne kai ka sai sai mata ta kifa dan gaskiya ka ji kaji sai cewa to yanzu in an tsare shi to iyalansa fa to kaza din sa ba a ka fadi gaskiya fallahu auladihima fadin gaskiya ga kai don Allah ne amma za a tsare shi ba za a tsare shi ba ruwanka da wani wai da qultum fa'dilu walau kana za qurba ya saki cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamina lillahi shuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا شنآن قوم فأمروني كري ساكين عدلتي ايتو وانا كم قسكي اشيني دا قسكي اما تندا ابونا شيدا نجدمو لي وانسا كو بعد نجدمو با قسكي دولي كوي ونا عفنين دا داي وانا با قسكي اباني ولا يجرمنكم شنآن كي كو كافريني وانتا وانا مسلميني اما وانتا كافريني كافريني سيكا فاتي قسكي اكي عدلتي ولا يجرمنكم شنآن قوم وانا دليل سوتان ايات اكن كافرن مكه ني اكن ابو دكتور محمد صلى الله عليه وسلم اما الله يتي ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم على ايه ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعدلوا ان تعتدوا ان فاتدوا كر قيامن سو دون سن هلا كو شيغا داكين الله يسا كوي تعدنتي معنى لكن فدان عدلتي ما تعدنتي ني dole shi ne na kashin bayan ta'addanci duk wanda kaga yana ta'addanci a duniya wallahi ba ai adalci bane tun farko sai ka in kana zo ka kashe ta'addanci kafin ka kashe ta'addanci ya mutu gaba daya sai ka kashe dalilin ta'addanci ne kashe dalilin ta'addanci da musabbabin ta'addanci shi yafi muhimmanci akan kashe ta'addanci me ya kawo akai kaza shi ya kamata ka gano a hana yin abin da ya kawo akai kaza kafin a hana yin kaza wannan shine mafi girman al'amari وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا كَسَا اللَّهُ يَقُولُ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنْ ذَا كَيْ مَغَانَا كَوْ كَيْ عَدَلْتِ بَاكَ تُنَانِنْ تِيَوَا هَا كَذَا كُو دَنْجِمْ كُو وَنِي أَبُو سَنَّا اللَّهُ يَقُولُ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا duka wanda za mu tara cikin ayoyin surat al-Isra'i kusan karshe sai suka tara su gaba daya Allah subhanahu wataala yace wa bi'ahdi Allahi awfu sannan ku cika alƙawarin Allah wa bi ahdi Allahi awfu malamai suka ce me ahdi Allahi anan shine alƙawarin da muka rika tsakanin mu da Allah cewa za mu bauta masa shi kadai at-tauhid kadai ta Allah da bauta bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda shirka banda sabawa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam misalta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gargadon iko sannan bin musamman tauhidi kashin bayan komai kenan dalilin dora mu akan kasama kenan wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun in an samu tauhidi aka kaucewa shirka aka rika sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an cika alƙawarin Allah an bi dukkan abin da ya kamata a bi an bi umarnin sa an kaucewa abun da ya hana sanai bi adillahi aufu alƙawari tsakaninka da wani ma wanda aka sanya Allah tsakani shi ma ahadillahi ahadullahi wani ce na hadaka da Allah wannan alƙawari ne tsakani na da kai kaga Allah ya sheda saboda haka ikaza kace musu zaka yi wa bi adillahi aufu bayana nufin wabi ahadillahi alƙawarinka da Allah yin sallah yin azumi da sauransu a tsakaninka da wani ma ya kyautata zato tsakaninka da shi kuka yi alƙawari ko ka sanya Allah a ciki ko kuma dama ya zaga kawai kai musulmi ne musulmi kuma yana tare da Allah sai kai masa alƙawari eh zan baka kaza zan baka kaza wabi ahadillahi auf ku cika alƙawarin da kuka yi tsakaninku da Allah wannan ma ya hada ko da lokaci cewa zan zo karfe kaza kuka yi to in zai zarta karfe kaza sai a bada uzuri ko wani uzuri ya taso a matsayinka na dan adam amma dai za ka zo lallai ka zo ko da ya wuce da wasu mintuna ko da wani lokaci amma dai lallai ka zo zan yi ya kamata ka yi ba za ka yi ba ba za ka yi ba ka tabbatar saboda haka wannan alƙawari ne wa bi ahdillahi aufu Allah ce zalikum wasaqukum bihi la'allakum tadhakkarun a suratul isra'i ma yace wa idza qultum fa'dilu wa ufu bil ahdi amma wa ufu al kayla idza kiltum نعم وزنوا بالقسطاس المستقيم
وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا
الله سبحانه وتعالى أنا بيت وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أتنسيت وأوفوا الكيل إذا كلتم كتك مأوني كتك مكيال مأوني ko abunan kilo kilo in za ku yi duk abin da za ku ajiye shi ku yi awu da shi ku cika shi lokacin da za ku auna ko lokacin da za ku auna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun idan abunan a suratul mutaffifin da Allah yake magana akan tauye mudu da tauye abunan kilo Allah subhanahu wa ta'ala yayi amfani da mutane abin da suke yi wani sa'i in su za su auna su cika in za su aunar su tauye haka wasu suke akan tare mutanen ƙauye in sun kawo amfanin gona in ana aunawa fu 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 kuma sai ya ce musu kaza ne kwano kaza sai a ba su kuɗin kawai shikenan sai su karɓa su koma su yi taimane su abin da za su yi shikenan su koma in an zo aunarwa kuma sai a rinka auna shi daban da yadda aka auno shi wannan hatsari ne Allah subhanahu wataala ya yi magana akan wannan magana ta hatsari wailul lil mutaffifin alladhina idza talu ala nasi yastawfun وإذا كانوا وزنوا يخسرون كذا الله سبحانه وتعالى يفعل أكوانا تشير وأوفوا الكيل إذا كلتم ثم وزنوا بالقسطاس المستقيم دون ذلك يقول أو وزنوك أولى بالقسطاس المستقيم دع ما أوني ما آدلتي ميك أكيه كرازو ألنك أسواني ما أوني وسنتي وسنة جسكما السيدة كودا من تيتر وسكن تنجا يد أون تفيا ما شنين يجي والله تعالى عالم إن هكذا أقول هذا لي duk mai yin haka ya daina wasu kuma sukan ce wai akan sake kilo wanda ake ɗora abu a kansa a auna in haka ne a daina domin hatsari ne Allah ce wazinu bil qistasil mustaqim nan ya ce kawai awfu kayla wal mizana bil qist san kuma sai ce wazinu bil qistasil mustaqim ayoyin suratul isra'i wa inna wasaya din ayoyin suratul isra'i suna fassara ma wa inna ayoyin suratul an'am shi zai mun ja wannan muke jawo wata wazinu bil qistasil mustaqim sai Allah ce maka zalika khairun aunawa da mizani yadda ya dace wannan fa shine alkhairi gare ka ka samu kudi ta wannan hanyar shi fi maka alkhairi zalika khairun kuma wa ahsan ta'wila duk yadda za a juya a juyo wannan shi yafi dacewa kuma shi yafi kyawu akan azo ana wasu irin abubuwa na aune aunen da bai dace ba ko a canja abu ko a je a narka duhu abunan duhu huna ko a je a tasu a ruwan zafi a narka su wai suna motsewa sana biya zuba masara ko a zuba wake ka duba wasu hanyoyi na wahala ma ake mutum ya wahala ya wahalar kuma zai yarda da azabar Allah Allah ya kiyaye mu don haka bai dace ba a ce muna yin wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce bayan ya ce wa annaha da sirati kafin ya ce wa annaha da sirati mustaqiman sai mu koma suratul isra'il nan da yake wa idza qultum fadilu ai atan ma ya ce bi ahdillahi aw sannan tukun wala taqum ma laysa laka bihi ilm
wala taqum ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula
Allah subhanahu wa ta'ala ce wala taqum ma laysa laka bihi ilm da yace ma wa idza qultum fa'dilu adalci akan magana shine wala taqum ma laysa laka bihi ilm duk abin da ka san baka da ilimi a kansa kar kai magana kar kai furucin da bai dace ba da yawa daga cikin mutane a yau wallahi mun fada cikin halaka wajen maganganu akan bayin Allah wajen maganganu akan abin da bai shafe mu ba in kana neman haka zaka ga mu'amalantar mutane ko mu'amalar mutane mutum bai ci ba bai ji ba bai sha ba bai ci ba bai sha ba bai shafe shi babu wanda ya zo ya bude magana yana yi kai ka ce daga sai jabara amma mafi yawa maganar ƙarya ne wala taqum ma laysa laka bihi ilm mu'adh bin jabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa wasiya kuffa alayka hadha ka kame harshenka saboda mafi yawan abin da zai jawo mutane cikin wutar jahannama shine abin sakamakon abin da harshe ya faɗa muna maganganu akan harshe satuktabu shahadatuhum wa yus'alu za a tambayi mutane za a rubuta duk abin da muke faɗa Allah ya aiko mala'iku suna rubutawa sannan za a tambayi mu ranar tashin alkiyama mu yi magana akan abin da muka faɗa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm fadin abin da baka da ilimi akan sa hatsari ne wannan ku shine dadin rayuwa inda duk kasan mutane sun zauna to in ba zancen abin da basu da ilimi akan sa ba sa jin dadin zama gulmace kiran ƙarya maganganu abinda babu gaskiya mutum yayi ƙarya a karan kansa yayi ƙarya akan makwabcinsa yayi wani a karan kansa ba shi rayuwarsa ma gaba ɗaya ƙarya ce duk abin da zai faɗa ƙarya zai idan kana magana akan auratayya zaka yi mamaki kaga ana cewa a'a kaza akan auratayya zaka yi kiran ƙarya wani namiji ya daina taɗin matar gidan wani namiji yana taɗin matar gidan wani yana baka labarin matar gidan wani ta yaya ya santa a ina ya sani ya ji ne an faɗa a gari waye ba shi hujja ya manta zai tsaya a gaban Allah ya yi magana akan wannan abu tana gidanta bata san shi ba bai santa ba amma ya ɗau zunubi a kanta wala taqfu ma laysa laka bihi ilm mata a gidajensu suna magana akan mazajen wayansu me kai su yaya kina mata baki san wani ba baki san yaya yake ba amma kina magana akan sa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wani ba su hada anguwa ɗaya da shi ba ba ku hada gari ɗaya da shi ba ku hada komai ba amma wala kana nan kana magana akan wani kuma kun hada gida kun hada gari ɗaya amma baka san sirrinsa ba baka san rayuwarsa ba ba zuwa kai ka zauna ka ga abin da yake yi ba a'a kawai ji kai a gari sai ka lura da wannan kaga inda ji ne jita-jita wani sa'i ma fa shaytan ne yake kiro jita-jita sai ko zaura a cikin mutane inda suka saba zama ko bakin kasuwa ko bakin shago ko irin inda ake cewa majalisa sai kawai wani mutum ya zo sai zo a cikin mutum sai ya zauna sai ya kiro wata magana wanda za ta kawo ya ɗan jita-jita sai ce ai abu kaza ma kaza ne shikenan wai inda mutane sai tashi da wannan labarin sai ta yayatawa a gari waye gaya maka ce wallahi ina nan aka faɗa waye shi wanda ya faɗa ni dai na san shi kam amma gidansa ne ban sani ba ka san shi kam ta ina ka san shi waye sunansa sunansa dai ni da ban taɓa tambayar sa sunansa ba amma fuskar sa sanin ya ce da zan gan shi yanzu na san shi ina za ka gan shi kuwa shedan a ina za ka gan shi ya zo ya ki tsawa magana ka ɗauka shikenan kawai ku ɗau mutuncin mutane kuna fayatawa a gari mutuncin mutane kai wani sai ana taɓa mutuncin waɗanda suke jagorancin mutane a sallah su ja ku a sallah ba su tsira ba su gaya muku wa'azi ba su tsira ba su fassara muku qur'ani ba su tsira ba su fassara muku hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su tsira daga maganganu ba ko maganganun ba na gaskiya ba hatta na gaskiya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yakan ce mun kasance muna yin sadaka fi sabilillahi sai mu yi tawassuli da wannan sadakan kar Allah ya nuna mana laifin malaman da ke karantar da mu addini yayi sadaka ba duke sai yake dauka yayi sadaka da ita yake sai ya ji ya ratsa jikinsa cewa don Allah yi wannan sadakar yake yana tawassuli da wannan sadakar Allah kar ya nuna masa laifin malamin da ya koyar da shi addinin musulunci
kar ya nuna maka laifin ma balle ba zai faɗa wa wani guri yana to yake ni da faɗa kai kuma kana daukan magana a waya kana so ka ji kuskure sai ka je ka yanke farkon maganar ka yanke karshen maganar ka kawo kuskuren kana yayata wa jama'a kai asara wanda duniya wannan zai yi asara ko ba zai rage komai ba zai yaduwar addinin musulunci ba wallahi duk maganar da zaka je ka faɗa duk maganar da mutum zai je ya faɗa ba zai rasa ba zai hana abin da Allah ya wakkana zai faru tun qabla khalqis samawati wal ardi ba sai abin ya faru kuma zai ji kunyar duniya zai ji kunyar lahira in bai tuba ba so da ka mutane a ji tsoron Allah wajen maganganu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm Allah ya maka inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula kullu ulaika kana anhu mas'ula inna sam'a fa kai da ka zauna kake ji ake baka labari wal basara da kake kuri kuri da ido a bakin titi wal fuada da zuciyar da take kitsa maka abin da kake fada kullu ulaika ji Allah kana anhu mas'ula Allah ya ce sai ya tambayi kowanne a ciki malamai suka ce ba a ce kullu hazihi ba sai ka ce kullu ulaika saboda gaban muhimmai ne a jikin mutum ko muhimmai ne wajen yada jita-jita muhimmai ne wajen sauraron jita-jita muhimmai ne wajen kitsa jita-jita fu'ada ne da sam'a da basara akwai abin da ya kai su a jikin mutum sai za ka ce kullu ulaika mutane na ce musu ko abubuwa masu kanka sai ulaika amma sai ka ce musu kullu ulaika ba ya kamata ka ce musu kullu hazihi ko kulluha amma ya ce kullu ulaika kana anhu mas'ula ko ba ta ma kullu ha'ula'i ba amma asigar ma girma ba sun ka ce kullu ulaika dan ne don ka waiwaya ka kalle su ka sake dubi kai nazari cikin ido kai nazari cikin kunne kai nazari cikin fu'ad me su shi yasa ma ka ce kullu ulaika kaman sai a ce wa in can muhimman abu kaga sai ka waiwaya kafin ka gansu in na ce wa in can kowa zai kalle ni don ya ga ina nake nunawa amma in na ce wa in nan kowa ya dauka su fikan nan nake nufi ba sai ma ya kalle ni ba shi yasa kullu ulaika wa in can masu girman al'amari saboda ka muji tsoron Allah قالي توفير كرشي وأن هذا صراطي
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u lalle wannan tafarki nawa mustaqiman amike ki hanyar Allah tauhidi wallahi mi kakkiyar hanya ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mi kakkiyar hanya ce in mun bar wa'inna uwa da Allah ya ce mu bari mun kama hanya mi kakkiya in mun ci gaba da yi mun lalace Allah kiyaye wa anna hadha sirati mustaqiman Allah ya fattabi'u ku bi shi ku rike hanyar tauhidi ku rike musulunci ku jara imani ku bi abin da Allah yake abi sau da kafa ku bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa za ku tsira duniya da lahira wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul kar ku yadda ku bi hanyoyi daban-daban ku bi siratul mustaqim sabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce karkashin wannan aya da Al-Hafiz Ibn Kathir yake fassarawa sai kawo maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara su sai zana zane mi kakke guda daya yace wannan hada siratul mustaqim sai zana layuka ta gefe gefen sa yace wa hadhihi subul wannan hanyar da kake gefe gefen nan sune subul kar ka yadda ka bi tsaye daga cikin su duk hanyar da kaga ta ratse ta bar sunna kauce kar ka yadda ka bi ta duk hanyar da kaga cewa shirka ta kama hanya ta dosa babu tauhidi a gurin kar ka yadda ka bi ta rike tafarkin tauhidi rike tafarkin Allah san sunayen Allah san matsayin su ma'anonin su da sifofin Allah subhanahu wataala allati la naqasa fiha kulluha sifatu kamalin dukkan su sifofi ne na cika da tumbatsa da nuna cancantar Allah da bauta subhanahu wataala to rike su wala tattabi'u subula karku bi tafarki daban-daban fatafarraqa bikum an sabilihi za su dauke ku su kaule ku daga tafarkin Allah subhanahu wataala Allah ce zalikum wasaqum bihi wadannan abubuwa da kuke gani sune Allah yake muku wasiya da su wasiyar Allah nan mubita zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun Allah yana muku wasiya da wa'innan abubuwa din ko za ku zamanto masu takawa za ku zamanto masu yadda da dokar Allah ko za ku zamanto masu bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu iko wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala za mu dakata ana muna tare da babban shehi da'iya barkallahu khair babi shi la wallahi walau kalima yani ala ala walau kalima a inda na shabab muna tare da al-sheikh Mu'az Nuh da'iya wanda ya kamata a ce mun saurari kalmomi kasancewa yawanci kowanne shekara yakan ziyarce mu da kuma ya ga abu na mai kuma mana amfani da kalmomi waɗanda muke fa'idantuwa da su jazahullahu khairan so ganin haka ma na san bara abin da ya hana shi zuwa ko da balawar can ne yawanci tafsirin sa yayi daidai da lokacin da ake tafsiri anan to bana alhamdulillah Allah ya kaddara yazo bai dace a ce duk taron mun nan yazo kullum muna tauraron juna kullum muna jin juna shi kuma yazo kawai na wannan lokaci mu kasa cewa muna bukatan wasu mintuna ba duk da cewa shi ya kokarin sa wai kada yayi magana wannan bai yi ba saboda haka muna bukatan ya gaya mana wasu kalmomi wanda insha Allah ta'ala zamu fa'idantu da su jazakallahu khairan wa waffaqahu Allah faddal mu shukran jazakallahu Allah
alhamdulillah
Those are the powers you get with the earth, which is in your mind.
dukkan wayannan bayin Allah kafin nan abuna wannan plate din alhamdulillah wanda Sheikh Alarama Abdul Basit Muhammad Inwa ya yi karatun alqurani alhamdulillah ya sha dawainiya tsawon shekaru biyu kenan ana bukata ba ra an yi ta kokari da an so ne a ce an yi abun a Saudiya to Allah ya kaddara wasu ɗan dokoki suka sa an dan samu tsaiko abun amma har yanzu akwai wani wanda yake bibiyan abun a can a kasar Saudiya din to amma sai kasancewar muna da bukata zuwa ga abun kuma bayin Allah suna ta turo ko jiya ma wani ya turo takarda to kaga alhamdulillah yanzu ya samu don haka sun kamar yadda malami su ya bayyana inda za a samu ya riga ya bayyana shi muna fatan Allah ya yi albarka kuma Allah ya sa ya zamanto ya amfani shi kansa da ya karanta alqurani daga farko har karshe Allah ya sa ya zamanto sanadiyan ceto gare shi da iyaye da dukkan mu baki daya wanda kuma duk zai saurara sai saurara da nitsuwa da basira saboda Allah ya masa baiwa da karanta alqurani cikin sauti mai abunan mai jan hankali da kuma tatbiq wato tabbaka karatun alqurani din yadda ya kamata gurgudun musamman a irin wannan lokaci namu da muke rayuwa so in mutun yace zai amfanu da wannan plate din zai amfanu da shi insha Allah ta'ala ta wajen sauraron karatun alqurani mai ratsa zuciya muna fatan Allah subhanahu wataala ya kara irin su a cikin al'umma mu kuma Allah ya ba mu ikon amfani da alqurani tare da shi baki daya Allah ya sa wannan abu ya zamanto abu ne wanda yake cike da ikhlasi ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Sheikh Mu'adh Nuh da ya ziyarce mu ya gaya mana wannan kalmomi Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi Allah ya hada mu da shi cikin aljanna firdaus wannan haduwa ta mu Allah ya sa haduwa ce mai albarka wanda Allah ya mana rahama Allah ya gafarta wa iyayen mu ya kankare mana da mu da su zunuban mu gaba daya bayan Allah da suka ta turo da addu'o'i kowanne an ambaci bukata musamman yawanci damuwoyi wanda rashin lafiya da cututtuka da wanda suke da damuwoyi daban-daban da aka yi ta ambata ya Allah ka fi musalin wa'innan damuwoyi tun kafin mai su ya ambata Allah subhanahu wataala sabaka ilmuhu ilmin sa ya riga ya san haka don haka shine mai kuma biyan bukata din cikin ƙasa da tsarfata ayin zai iya biya kowa bukatansa mai damuwa ya cire shi yana da iko akan haka sai dai kan bar bayinsa ne don jarrabawa ya Allah ka tausaya mana ka biya wa kowa bukatan wanda yake cikin rashin lafiya Allah ka bashi lafiya wanda yake cikin damuwa Allah ka kawo masa sauki cikin damuwa din dukan mu gaba daya kowa da irin bukatar da yake da ita ya Allah ka fi musalin bukatun mu ka san abin da zai zama alkhairi gare mu rayuwar mu duniya da lahira Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ka sanya alkhairi a rayuwar mu ka yi albarka a rayuwar mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ذوريا مو الله كشري يدس الله كهذا سودا الله كأذر تاسودا حدا على القرآن كأذر تاسودا أي كده القرآن تالي دمو باكي ديا ككالي مو دقى شر مشر انتا عوانا كالشن زامني ya Allah duk fitintunin zamani Allah ka raba mu da su Allah ka hada mu da halal a ko ina muke ka azurta mu da halal ka azurta mu da kanaha Allah ka nesantar da mu da kwadayin haramun ya Allah abinda yake cikin zukatan mu wanda ba daidai ba Allah ka yafe mana shi karka ba mu ikon aiwatar da shi abinda yake na daidai na niyoyin mu Allah ka ba mu agaji wajen gudanar da su Allah ka karbi ayyukan mu da muke a cikin wannan wata mai albarka اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عوراتنا وآمن روآتنا shugabannin mu Allah ka ba su ikon yin adalci duk wani shugaba da yake nufin adalci a kasan nan daga shugaban kasa zuwa gwamna zuwa dukkan sauran shugabanni duk mai nufin adalci Allah ka taimake shi mai nufin handamewa Allah ka ba shi ikon handamewa Allah ka tabbatar da masu karfin gwiwa da son adalci da habakar addinin musulunci da habakar tattalin arziki a wannan kasa da wannan jaha Allah ka taimake su Allah ka sa su yi adalci akan mu Allah ka samu wali wannan tattalin arziki din ta hanyar ci gaban addini da walwala da habakar addinin musulunci da rayuwa mai albarka Allahumma yassir lana umurana wastur auratina wa amin rawatina ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk